أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا بركم لسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبا ذكرات منا عمدة الأحكام ولقى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. يو شيني درسنا ومجلس منا 38 a wannan littafin yau muna 27 ga watan 5 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai ga 11 ga watan 1 a kalandar Bature 2020. Idan ba manta ba mun kwana a kalkashin babi wanda yake mana bayani akan sallah wacce ake yi lokacin da rana ta kisife ko aka samu dishashewar wata ko kuma dishashewar hasken rana. A cikin su shine muka yi bayani muka ce da akwai salatul kusuf da akwai salatul al-khusuf. Muka yi bayani akan bambanci da yake tsakanin su. Idan an ce al-kusuf ana nihin lokacin da wata ya dishashe, lokacin da rana ta kisife. Idan aka ce al-khusuf lokacin da shi kuma wata ya kisife, kenan ya dishashe, hasken shi ya dishashe. Mun tsaya a hadisi na 144, yau za mu tashi na 145 insha Allah. Malik yake cewa ana Aisha radiyallahu anha qalat khasafat ash-shams ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama faqama fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bin nasi فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني عمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. Hadisi wanda ya gabata mun yi bayani akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar shi lokacin da rana ta kisife. Mun yi bayani muka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so dai aka samu irin wannan abin ya abu. Rana hasken ta ya dishashe. Kenan hadisin Aisha ne wanda muka karanta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira mutane su zo su yi sallah a cikin masallaci. Da suka zo yayi kabbara harama, sannan yayi raka'a, yayi ruku'i guda hudu guda biyu, sannan yayi sujada guda biyu, sannan ya tashi ya sake yin ruku'i guda biyu, sannan sujada guda biyu.
muka ce nan gaba zan mu samu riwaya mafi tabbatuwa riwaya Aisha radda Allah shi tabbata a gare ta wanda take mana bayani ya manzon Allah ya sallaci sallar kisfewar dishashewar hasken rana shine wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Kusuf babu sadaqati fil kusuf babu wanda yake mana bayani akan sadaqa da ake yi lokacin da rana hasken ta ya dishashe ko kuma lokacin da wata hasken shi ya dishashe idan muka diba juz'i na 2 shahi na 34 hadisi mai lamba ta 1044 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin littafin Kitabul Kusuf babu salati al-kusuf babu wanda yake mana bayani akan sallar dishashewar rana juz'i na uku shahi na 27 hadisi mai lamba ta 901 hadisi ne wanda aka same shi daga Aisha ummul mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hasken rana ya dishashe a lokacin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa qama sai manzon Allah ya tashi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin nasi sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi wa mutane sallah kenan shine a matsayin shi na limami yace Aisha take cewa fa aqala al-qiyama sai ya tsawaita a tsayuwar shi malumai suke cewa kimanin tsayuwar shi da yayi kimanin kamar karatun suratul baqara kusan izihi guda biyar kenan daga harkon baqara har zuwa karshen ta kimanin tsayuwar da yayi shine Aisha take cewa fa aqala al-qiyama sai ya tsawaita tsayuwar shi summa raka'a bayan tsawon wannan tsayuwar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'i fa aqala ruku'a sai ya tsawaita a cikin ruku'in shi sannan Aisha take cewa summa qama sannan ya meke bayan ya yi ruku'i sai ya meke fa aqala al-qiyama sai ya tsawaita a tsayuwar shi wa huwa dun al-qiyam al-awwal wannan tsayuwar dai bata kai ba tsayuwar shi ta farko da yi ba lokacin da ya kabbara har ba ba tsaho ba sannan Aisha take cewa summa raka'a sannan ya sake yin ruku'i kun gani ba irin sallar ba da muka saba yi bace ba ruku'i biyu ya mata a tsayuwa daya sannan Aisha take cewa summa raka'a sannan manzon Allah ya yi ruku'i fa aqala ruku'a sai ya tsawaita a cikin ruku'in shi wa huwa dunar ruku'il awwal kuma bayan tsawon ruku'in shi na farko kenan ruku'in shi na farkon yayi wannan nabiyin tsaho da yi summa sajada sannan manzon Allah ya yi sujada fa aqala sujuda sannan ya tsawaita a cikin sujada shi a matsayin yana sujada summa fa'ala fi raka'atil ukhra misla ma fa'ala fi raka'atil ula sannan ya aikata kwatankwatin abin da ya aikata a raka'ar shi ta farko yayi da wannan abun yayi da yayi raka'ar shi ta biyu da wannan abin da ya aikata a raka'ar shi ta farko kenan kwatankwatin abin da ya aikata a raka'a ta farko shine ya aikata a raka'a ta biyu yayi kabbara ya tsawaita a tsayuwar shi sannan yayi ruku'i sannan ya taso ya tsawaita koma bayan tsayuwar da yayi a ruku'i a kamun yayi ruku'i na farko sannan yayi ruku'i ya taso sannan yayi tsayuwa sannan yayi ruku'i sannan yayi sujada ya tsawaita a sujada shi koma bayan sujada ta biyu ta farko kenan sujada ta farko ta yi ta biyu tsaho haka ya aikata haka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar shi ta kisfewar rana summa sarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar shi wa qad injalatish shamsu haqiqa rana ta yayi kenan duhun da ya shige ta ya riga ya yayi fa khataba an-nasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane khutba fa hamidallaha ya gode wa Allah wa asna alaihi kuma yayi wa ubangijin shi summa qala sannan yace inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayatillahi lalle da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji la tanhasifani li mauti ahadin basa dishashewa haskin su baya dishashewa dan mutuwar wani wala li hayatihi ko kuma dan rayuwar wani fa iza ra'aytum zalika idan kuka ga irin wannan abin ta same ku fad'ullaha to ku roki ubangijin ku wa kabbiru kuma ku yi wa ubangijin ku kabbara wa sallu kuma ku yi sallah wa tasaddaqu kuma ku bayar da sadaka ثم قال سنن منزل الله صلى الله عليه وسلم yake cewa ya ummata muhammadin yake ya ku al'umman manzo Allah ya ku al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu min an yazni abdahu yake cewa wallahi babu wani daya wanda yake kishin bawan shi akai idan ya ga bawan shi yayin zina kamar ubangijin mu subhanahu wa ta'ala kenan nan manzo Allah yana nuna mana ne ubangijin mu yana kishi ya ga bawan shi ya tahi ya aikata zina yake cewa au tazni abata ko kuma baiwar shi ta taita aikata zina ya ummata muhammadin ya al'umman muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam wallahi da kun san abinda na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya el kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka mai yawa wannan shine khutbar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan ya gama musu wannan sallar ta kisfewar wata kamar yadda muka karanta hadisi na baya na Abi Mas'ud Uqba bin Amir al-Ansari manzo Allah yake ce musu wannan lalle wannan abun baya abkuwa ne sai dan mutane su dawo ubangijin su ya yana tsoratar da su ne dan mutane su dawo daga kan batan da suke yi su dawo kan gaskiya akan al'amarin da aka dora su idan muka diba wannan hadisin zan mu gani nan iyakacin siffar sallar kisfewar rana da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata shine Aisha take ba mu labari idan muka dauki sallar a takeice zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harko da yazo yayi kabbara harama yanda ake gudi sallah ai mun ga karanta hadisin baya na manzon Allah ba kiran sallah yayi ba iqama aka tada ba turawa yayi ake cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a kowa yazo ya hada a masallaci azo ayi sallah haka aka yi aka kirayi mutane suka zo aka yi aka zo didda ayi sallar nan lokacin da aka shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba yana limantar mutane da ya taho mi yayi kabbara yayi da ya kabbara harama sai ya karatu mai tsawo kamar yanda muka ce malumai suke kimanta karatun da yayi kamar misalin karatun suratul baqara izhibiyar da ya gama wannan karatun sai ya ruku'i mai tsawo da ya ruku'i mai tsawo da wurin tasowa daga ruku'i adatan mi muke cewa sami Allahu liman hamida manzo Allah da ya taso daga ruku'i sai ya ce Allahu akbar sai sake karatu mai tsawo ba tare da ya karanta suratul fatiha ba dogon karatu ya dauka manzo Allah sai da ya kai amma dai bai kai irin tsayuwar ba ta harko da yayi ba sannan bayan shi manzo Allah ya ruku'i ruku'in da yayi bai kai irin ruku'i ba na harko ba bai kai ba irin ruku'i na harko ba dai wannan ruku'in da ya taso sai sami Allahu liman hamida dai sami Allahu liman hamida sai ya koma yayi sujada sai ya tsawaita a sujada shi koma baya ai mun sani ko wata sallah sujada biyu ake mata sai manzo Allah yayi sujada da ya sujada mai tsaho sannan ya sake tasawwa ya sake yin wata sujada sannan ya miƙe wannan ita ce raka'a ta farko sai ya aikata kwatankwacin abin da ya aikata a raka'a ta biyu kamar abin da ya aikata a raka'a shi ta farko haka kuma ake so lokacin da aka samu kisfewar wata ko kisfewar rana to irin wannan sallah ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ma'aikatar ta siffarta ba irin siffar sallah bace da muka saba yi ba ayi kabbara idan an yi kabbara ayi karatu mai tsaho idan an gama karatun nan ayi ruku'i idan an yi ruku'i a taso da Allahu akbar idan an taso da Allahu akbar a sake dogon karatu ba tare da karatun suratul fatiha ba idan an yi ayi ruku'i sannan idan an taso daga ruku'in da sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai a tahi sujada idan an tahi sujada ayi sujada mai tsaho sannan kuma a sake tasawwa a koma sujada sannan a sake tasawwa a sake dogon karatu irin wanda aka yi na farko sannan kuma a sake yin ruku'i sannan a taso da Allahu akbar a sake dogon karatu sannan ayi ruku'i sannan a tahi sujada sannan ayi sujada guda biyu sannan a sallame lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama haka lokacin nan aka Allah ya kaddara rana ta riga yi ta karkarta haskenta ya dawo hayyacinta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yi wa mutane khutba nan abin da ya sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi musu khutba an cika tarin mutuwar dan shi Ibrahim da kisfewar ranan nan ya zo lokaci daya shi sanya a lokacin jahiliya idan sun ga irin wannan abin sai suke tunanin a ko mutuwa wani babban mutum ne ko kuma rayuwar wani babban mutum shi yake sanyawa rana take dishashewa ko kuma wata yake dishashewa shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da musu kuduba yana yana mai tabbatar musu lalle rana da wata su ma ayoyi ne daga cikin ayoyin Ubangiji baya yiwa a ce sai da hasken su ya dishashe ko watan ko ranar dan mutu wani ko kuma dan rayuwa wani kenan batun da ake yi ana cewa dan dan Muhammad ya rasu shi sanya rana da kishashe ba haka bane ba su ma ayoyi ne daga cikin ayoyin Ubangiji Ubangiji yana sanya sa ne diddin ya tsoratar da bayan shi su dawo su ceto su koma kan tafarki na daidai sannan manzo Allah yake ce musu to idan an samu irin haka ko yau ko gobe hannun zuwa tashin kiyama al'umma ta ga abin da za ku ringa aikatawa ku roki ubangijin ku ya yayi muku wannan abin da kuke ciki saboda ba a sani ba takan yi tashin kiyama ne zan mu karanta nan riwayoyi na gaba irin gurgiti da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga idan an shiga wannan yanayin yake cewa idan aka samu kan idan mutane suka samu kansu a wannan yanayin su roki ubangijin su su yawaita kabbara kuma su yi sallah kuma su yawaita sadaka kan lokacin da ubangiji zai yaye musu wannan abin sannan manzo Allah yake kara tabbatar musu lalle babu wani abu wanda ubangiji yake riki shi akan shi kamar ya ga bawan shi yana aikata zina ko kuma ya ga bai washe tana aikata zina kenan abinda nake muku galgadi ku sani lalle da kai tashin kiyama da kun san ni abinda na sani saboda ai ubangiji yana budewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwa wanda suke na koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sarar rashi wannan abu kamar yadda manzo Allah yake bada misali yake hudi ma sahabbai yake cewa da na bayyana muku abinda yake cikin kwabarruka yace wallahi tallahi da babu wanda zai dawo ya bindi mutumin shi idan ya rasu saboda irin abin da za a tarar da cikin wannan kabarinka shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar musu da kun san abin da ni na sani da kun yi dariya ɗan kadan da kun yi kuka mai yawa saboda akwai rikici ranar gobe Allah ƙara kiyaye mu kalkashin wannan hadisin idan muka diba zan mu gani malamai sun dan yi sabani akan shi akai ita ainihin sallar kisfewar wata ana mata khutba ko kuma ba a mata khutba mun gani ai sunna ce wanda take tabbatar da daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata mun gani kuma shin in aka aikata kamar sallar juma'a ce ko sallar idi da ake musu khutba ko kuma ba kamar su bane ba nan malamai sun tahi malikiya da hanabila da hanafiya sun tahi akan lalle sallar kisfewar wata babu khutba akan ta ba sai an yi khutba ba kurmu a zo masallaci limami ya shiga gaba a yi sallah idan Allah ya sanya abin ya yaye kuma kowa ya ja gaban shi ta hiyar shi sai shafi'iyya da ishaq suka tahi akan da wa'ansu daga yawa daga cikin malaman hadisi sun tahi akan a yin khutba a cikin sallar kisfewar rana ko wata mustahabbi ne ai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ga ya aikata amma dai hada mafi rinjaye a cikin wannan hadin shine idan da kai buƙatar ayi khutba amma mutane wa'azi a dawo da su akan kauce hanya da suka yi to ana iyawa ayi kuma yin shi yayi amma dai idan ba buƙatar haka to barin shi yayi shi ya sanya nan suke cewa su malikiya da hanabila da hanafiya suka ce kamar abinda manzo Allah ya karantar shi shine a yawaita istighfari a yawaita addu'a a yawaita salati a yawaita sallah a yawaita sadaka shine abinda aka san su amma dai mas'alar khutba amida ta gehe inda bukata ayi wa mutane to hakika ana iyawa a musu kuma gaskiya babu wani a wannan dai lokacin babu inda rana ta kisbe ba tare da mutane suna bukatar a musu nasiha ba a musu wa'azi a galgade su akan lalle wannan abu ne wanda ubangiji yana kawo shi ne diddin ya tsoratar da bayan shi su tabbata lalle da kai azaba kuma ubangiji idan ya ga dama yana iya rike wannan abin ya kasance kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-dhiya'in taskununa fihi ko afala tubsirun qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-laylin taskununa fihi afala tubsirun yake cewa idan ubangijin ku idan ya ga dama yana iya sanya muku dare daga nan har tashin kiyama har abada wani ubangiji ne zai kawo muku rana wanda haske wanda za ku gani ku ce a yanzu kuna cikin rana ko kuma yanzu kun shiga cikin dare babu kuma in ya ga dama yana iya sai tabbatar da ku a cikin dare babu wani ubangiji wanda zai iya kawo muku wannan haske kenan wannan abu ne wanda ubangiji yana kawo shi diddan ya tsoratar da bayin shi karkashin hadisin muna iya zakulowa wasu abubuwa muna iya ganewa lalle samuwar kisbewar rana lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Aisha take wadi mana hasabati shamsu fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan shi muna iya ganewa mashru'iyyar ita yin sallah kuma lalle jamhurin malamai sun tabbatar da sunna ce wanda take tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle ita wannan siga ko siffar sallar nan wanda Aisha ta karanta da mu ita ce siffar sallah wanda malumai suka ittifaki akan ta wanda ba so ba a yarda ba wani ya kawo koma bayan ta ba lokacin da rana ta kisife ko kuma wata ya kisife kuma idan muka diba hadisin zamu gani da akwai mashru'iyyar tsawaita tsayuwa a cikin wannan sallar kuma da tsawaita ruku'i a cikin kuma da tsawaita sujada a cikin wannan sallar kuma zamu gani lalle kowace raka'a kasa take bata kai ba tsawon raka'a wanda take gaban ta ba kenan raka'a ta biyu bata kai tsawon ta uku ba baka ta kai tsawon ta hudu ta farko ba haka ta uku bata kai tsawon ta biyu ba haka ta hudu bata kai tsawon ta uku ba kuma wannan yana daga cikin strategy ko kuma yana daga cikin rangwame ko kuma shauki na a janyo hankalin mutum lokacin da ake yin sallah kuma idan muka diba san mu gani da kai shar'antin yin khutba duk da kasancewar mafi rinjaye akan wada shi shine mutum idan ya ga da kai bukata limami idan ya ga da kai bukata a yi wa mutane nasiha ana iya musu a musu wa'azi kuma mu diba mu gani karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fara khutbar shi ya fara ta da godiya ubangiji yabon ubangiji sannan ya kawo abin da ya dace yi bayani a kai cikin shi kuma lalle idan muka diba hadisin zan mu gani a karkashin shi manzo Allah yana tabbatar mana dare da rana da watan nan dukkan su ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji kuma ubangiji yake iya juya su yanda ya ga dama in ya ga dama yana iya kaddarawa lokaci kaza rana ta kisfe ko kuma lokaci kaza wata ya kisfe kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana mana bayani akan irin jahilci na da wanda mutane wanda suka dauka suka sanya a kawunan su idan rana ta kisife ko wata ya kisife sai a ringa tunanin wani ne ya mutu dan babba ne ya mutu ko kuma za a yi wani dan babba wannan duka wannan yana daga cikin jahilci shaka hudu ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan haka busuma ba komai bane ba illa ayoyi ne na ubangiji kuma ubangiji yana sanya su yi haka diddan ya tsoratar da bayin shi idan kuma muka diba hadisin zan mu gani lalle wannan abubuwan wannan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata yana tsiratar da bawa daga cikin wannan azaba tunda kasancewa ubangiji ya gwada alama ce ta azaba kuma idan ya ga dama yana iya azabta ku da wannan abu amma dai mun gani wani irin abu ne mutun zai aikata ya huta daga cikin wannan ya tsira daga wannan azaba shine abinda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata shine sallah sadaqa istighfari sannan kuma kabbara sannan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana dogon kashedi akan aikin zina kenan aikata zina yana daga cikin manyan lahi wanda lalle wanda ya dawwame yake aikata wannan abin hakika ba wata tsira a wurin ubangiji shine manzo Allah yake tabbatar mana lalle ubangiji yana kishi akan bawan shi da yaga ya aikata zina ko kuma yaga bai washi ta aikata zina kuma idan muka diba hadisin zamu gani yana tabbatar mana siffar kishi na ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana wannan sifa ce ta ubangiji wanda ta dace da girman shi sannan kuma idan muka diba zan mu gani tsananin abinda ubangijin mu ya tanada mana ko ya tanada ma dukun wanda yake sa sabida mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa da kun san abinda na sani da kun yi dariya ai kadan kuma da kun yi kuka mai yawa kenan kalkashin shi zan mu gani lalle ubangijin mu ya tanada ma duk wanda yake mai duk wanda yake saba mai hakika azaba mai tsanani wanda azaba ce wanda babu wani abu wanda yake zai sha makance shi da shi da ubangijin shi kai tahi mala'iku su ringa cewa khuzuhu fa qulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin Allah kiyaye mu Allahu ta'ala a'lam سي حديثي نغبا ما ليكي تيوا الحديث السادس والأربعون بعد المئة حديثي نا داري دا أربعين دا شدة ما ليكي تيوا أنا عبي سعيد الأمن عبي موسى العشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقال فصلى فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره wannan hadisin imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin littafin shi ingantacce a cikin kitabul kusuf babu zikru fil kusufi babu na zikiri da ake yi lokacin da aka samu dushashewar rana idan muka diba juz'i na biyu shahi na 39 hadisi mai lamba ta 1059 haka shi ma imamu muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin littafin shi a cikin kitabul kusuf babu zikrun nida'i wa salati wa zikrun nida'i wa bi salati al-kusufi babu wanda yake mana bayani akan ambaton am kira da ake yi wa mutane lokacin da aka samu kisfewar wata kisfewar rana da wadan shi as-salatu jami'a as-salatu jami'a juz'i na uku shahi na 35 hadisi mai lamba ta 912 hadisi ne wanda aka samu shi daga abi musa al-ashari shine abdullahi bin qais rannan karatun mu na rijalun ko mun yi bayani wancan satin na abdullahi bin qais shine abu musa al-ashari yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa khasafati shamsu ala zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rana ta kisbe ta dishashi a lokacin manzan allah mai tsira da amincin allah shi tabbata a gare shi فقام فزعا سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتاش ينا هرغيتي كو يتاش اهرغيتي يخشى ان تكون الساعه ينا تورن wannan lokacin ya kashince shi ne tashin kiyama صلى الله عليه وسلم حتى اتى المسجد حسيده منزل الله صلى الله عليه وسلم يزو مسلاتي فقام سي سي فصلى باطول قيام sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla da tsayuwa wanda take mai tsaho wa ruku'in da wani da tsayuwa da ruku'i wanda yake mai tsaho wa sujudin da sujada wanda take mai tsaho ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qatt bin taba ganin shi ba yayi irin wannan sallar ko yayi irin wannan tsayuwa yayi irin wannan ruku'in yayi irin wannan sujada a duk sallolin da yake wannan ita ce ta harko wanda aka gani ko ba a saki ganin irin ta ba yake cewa sun maqala bayan ya gama wannan sallar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna hadhihi alayat lalli wannan ayoyin allati yursiluha Allah ta'ala wanda ubangijin mu yake aiko mana su la takunu limauti ahadin wala lihayatihi ba ta kasancewa da mutuwar wani ɗayan mu ko kuma dan rayuwar wani daga cikin mu ولكن الله يرسلها سيدي ubangijin mu yana aiko irin wannan ayoyin yukhawif biha ibadahu yana tsoratar da bayin shi akan haka fa idza ra'aytum minha shay'an idan kuka ga wani abu daga cikin wannan irin wannan ayoyin suka same ku fafza'u ta ku hurgita ila zikrillahi ku tayi ku ringa ambaton ubangijin ku wa du'a'ihi da adda'a wastighfarihi kuma da neman gafara ubangijin ku idan muka diba zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunani yake yi ka ajira na tashi ka aje kiyama ce akai gusa nan abu musa al-ashari yana tabbatar mana yanayin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya daga kai sama ya ga abin da ake ciki a lokacin nan ya tashi yana a hurgice ya kama hanya sai ina sai masallaci ina aka tayi bi akai sallah akai kuma ya tabbatar musu lalle wannan ayoyi ne wanda ubangijin mu yake turo mana idan mun ga irin wannan abubuwan mu tashi mu sallah mu roki ubangijin mu kuma mu yi ta istighfari idan muka diba yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga shi irin yanayin da lokacin da muka samu kisfewar wata ko kisfewar rana dishashewar wata ko dishashewar rana irin shi muke shiga zan mu gani ba irin wannan yanayin ba muke shiga ba shi kuma manzo Allah ya tabbatar mana ba da bakin da babu ƙarya a cikin shi Allah yana kawo shi ne don ya tsoratar da bayan shi zan mu gani abu ne wanda za a ce mana lokaci zuwa lokaci kaza rana za ta hasken da zai dishashe a raba mana mileti muna jiran lokacin kurum ya zo mu sanya mu ringa kallo ya rana take da kai turawan da za su dauka in aka ce a gari kaza rana take dishashewa su dauki jirgi su zo garin su kama hotel su ringa zama suna jiran lokacin da ranan nan za ta dishashe shi kuma manzo Allah ya tabbatar mana wannan tsoro ne ake bawa kuma shi karan kanshi manzo Allah lokacin da ta dishashe in yana tunanin ranar ta kiyama ce ta tashi sai da yazo aka shiga sallah har sai da ta yayi sannan zuciya ta samu nutsuwa da ba kiyama bace ba to wannan halin ya kamata a ce an samu kowane mutum wanda yake musulmi duk lokacin da za a ce rana ta dishashe to mu yi kokari kan mu nemi ko ina kan mu zauna a gidajen mu dawo masallaci ko ma kiyamar da ta tashi mun sani insha Allah muna daga cikin masu rago a ranar tashin kiyama idan muka diba hadisin zan mu gani daga cikin abubuwan da yake karantar da mu lalle lokacin da aka samu irin wannan abun to mutun ya hurgita ya koma zuwa ga ubangijin shi ya nemi ya ringa yin sallah yayi istighfari yayi sadaka kamar wancan hadisin na Aisha da ta na Abu Musa al-Ashari ana Aisha da ta bayyana mana yayi sallah ya bada sadaka yayi istighfari wannan shine abin da ake so idan mutum idan ya samu kanshi a wannan yanayin yayi kokari ya aikata Allah tseratar da mu sai babi na gaba malamin yake cewa babu salatu al-istisqa babi wanda yake mana bayani akan sallah ta roƙon ruwa ladabbanta da yanda da siffar da ya kamata a yi ta idan muka dauki al-istisqa malaman lugha suke cewa talabu suqya li nafsika aw li ghayrika abinda ake ce ma al-istisqa shine mutun ya nemi shayarwa ya nemi a shayar da shi ko kuma ya nemi ma wani a shayar da shi malaman shari'a suke cewa idan aka ce maka al-istisqa shine talabuha min Allah ta'ala inda husulil jarabi ala wajhin makhsusin shine mutun ya nema ubangijin shi ya shayar da shi da ruwa lokacin da aka samu wani hari amma dai ya kasance akan wata guska wanda take kebantatta wanda shari'a ta zo ta bayyana mana yaya kamata mu yi wannan abubuwa kamar can kan mu manta lokacin da annabi Musa ya saska Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajara lokacin da annabi Musa ya nema ubangijin sa ya shayar da mutanen shi ruwa sai aka ce mai idrib bi asaka alhajara ka buga da sandanka wannan dutsen a lokacin nan sai aka samu kunne aka samu ido 12 fanfajarat minhu sata 10 aina qad alima kullu unas mashrabahum lokacin da aka samu ido 12 kowace kabila ta tahi ta kama ga kowa ya san idan shi kowa ya san inda ya kamata ya tayi shagowar shi kamar in muka dauka ai su bani Isra'ila sune ba izuriya Yaqub su kuma su 12 ne kuma kowanne ya ja tawaga shi wani yayin zangon shi a can wani yayin zangon shi a can suka hadu su 12 su ne suka bada banu Isra'il kenan ɗiyan annabi Yaqub jika annabi Ibrahim kenan sababin da yake sanyawa ayi wannan neman sallar wannan sallar istisqa sallar roƙon ruwa shine mutane su meka al'amarin idan suka samu cutarwa ta rishin ruwa ko kuma yankewar ruwa ta hari ko kuma yankewar ruwa a lokacin nan suna iya komawa zuwa ubangijin su su nema ubangijin su ya agaza musu ya ba su wannan ruwa مالا يتي الحديث السابع والأربعون بعد المئة حديثنا أربعين دبقوي دريد أربعين دبقوي عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وأن حديث وفي لفظ أتى المصلى wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Istisqa babul jahri bil qira'ati fil istisqa babu wanda yake mana bayani akan bayyana karatu lokacin da aka huta addu'ar neman ruwa addu'ar roƙon ruwa juz'i na biyu shahi na 31 hadisi mai lamba ta 2024 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisin a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabu Salati al-Istisqa littafi wanda yake mana bayani akan sallar roƙon ruwa juz'i na 3 shahi na 23 hadisi mai lamba ta 894 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi bin Zaid al-Mazini bin Asim bin Amr al-Mazini al-Ansari an-Najjari al-Madani yana daga cikin tabaka ta farko na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Az-Zahabi ya tabbatar yake cewa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sirri yake bayani yake cewa ai shi Abdullahi ibn Asim al-Mazini da shi aka yi yakin Badar sai dai daga cikin malamai da ko wanda suka ce a Abdullahi ibn Asim al-Mazini bai halarci yakin Badar ba sabida da kwai ko bai musulunta ba kamun lokacin nan ba ko kuma ya musulunta yana yawo ba a bashi damar huta ba amma dai shi da baban shi dukkan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama an tabbatar su Imam al-Bukhari su ya Ibn Hajar al-Asqalani sun tabbatar yayi yakin Uhud da Khandaq da dukkan wasu yakika wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma shi Abdullah ibn Asim yana daya daga cikin waɗanda suka kashe Musailama al-Kazzab a yakin da aka yi yaƙi Ma'arakatul Yamama lokacin Musailama lokacin da ya fitini jama'a yayi iddia'in nubuwa tunda kasancewar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ran shi kamun cutar mutuwa ta kama shi lokacin nan ya tayi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Musailama da kai maganganu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yayi imani da manzon Allah ya koma garin su sai manzon Allah sai Musailama yake cewa shi manzon Allah shine na harko ni ne na biyu kenan za manzon Allah in ya mutu ni za a ba mu annabtaka a lokacin nan yana da'awa ta annabci amma dai a kewaye mutanen da suke kewaye da shi idan mutanen shi sun zo sai ya ringa cewa mi manzo Allah ya hudi muku a kaina daga yayi wata magana manzo Allah idan ya mi alheri to wannan sai yake ce musu wannan alherin da aka muni ko hadan da manzo Allah yana tabbatarwa ne da ni ne na biyu manzo Allah yana mutuwa Musailama kurmi ya fara da'awa annabtaka aka yada ta dukkan gariwa yazo Musailama yana daga cikin waɗanda suka ba mu musulmai suka ba mu Abubakar wahala lokacin khilafa ta Abubakar su suka tishashe bude-bude da ake yi a waje a gariwa daban-daban ya kasance yanzu yaki ya koma cikin gida yanzu duk rikicin da ake yi ya za a yi waɗanda suka yi ridda suka yi iddia'in nubuwa ya za a yaƙe su dawo waɗanda suka hana zakka ya za a maido su ba da zakka akan shi Abubakar yayi ta hidima har lokacin da Allah ya tabbatar mai karshen yaki da aka yi shine tunda Musailama ya hisu dukan su karhi waɗanda suka yi iddia'in nubuwa tunda Hayda ya hada da kai wata daga cikin mata wanda tace ita ma annabi ya ce Musailama ya mata wayo ya arme ta yazo kuma arme ne akai ba tare da sadaki ba ce mata ya arme ta matsayin shi na annabi in kana karanta tarihin zaka gani haukan yayi yawa hankali bai dauka amma dai shi kuma mu tabbatar fa man yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama wanda ubangijin shi ya nema ya shiryar da shi Allah zai bude mai kirjin shi daga an karanta zai gane in mi aka faɗa akan Allah ya ce annabi ya ce zai gane amma dai wanda ubangijin shi ya nema ya fitar da shi ubangiji zai kawo wani shamaki ya dora akan zuciyar shi in mi sai a karanta mai kamar ya gane wallahi bai gane ba kuma yana nan akan fatar shi ba abu bane ba wanda yake abu mai ban mamaki ba kurum wanda Allah ya nihe shi da shari'a to ya daga hannu ya gode wa ubangiji akan wannan shari'ar da ya bashi zaka gani mutun ya hika komai ya hika ilimi ya hika kaza amma dai gashi na akan bata dan abu dan kankane ya gane shi ya dawo kan hanya ya gane ba kuma a wannan batan a kan shi zai mutu kuma yace kuma ubangiji ya asabta shi akan haka kai kuma Allah da ya shiryar da kai ka kara gode wa ubangiji akan wannan shari'a ta musulunci wannan Abdullah ibn Asim al-Mazini yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe Musailama al-Kazzab a lokacin yaƙin Yamama ya mutu shekara ta 63 yawm al-Harb shi Abdullah ibn Asim idan muka diba Imam Zahabi a cikin siyar juz'i na biyu shahi na 377 yayi bayani akan shi Abdullah ibn Asim al-Mazini yake cewa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yastasqi manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya huta dan ya roki ruwa wurin wa wurin ubangijin shi fatawajjaha ila alqibla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya huskanci alqibla yad'u yana roƙon ubangijin shi wa hawwala rida'ahu manzo Allah sai ya juya rida'in shi shine kyallan da suke dorawa kamar matsayin riga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya juya shi kenan ba a daidai ba yake ba riga ce kamar misalin rigunan mu mu dauka mu juya su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya rida'in shi summa salla rak'ataini sannan manzo Allah ya salla raka'a guda biyu jahara fihi ma bil qira'ati yana mai bayyana karatu a cikin su wa fi lafzin a wani lafazi na Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa atal musalla sai ya zo wurin yin salla ba cikin masallaci ba yili ne aka samu wanda aka dauke shi wurin yin salla a yazo nan yayi salla a cikin shi idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai mashru'iyyar sallah ta roƙon ruwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayan gandadda ta tabbatar mana ya aikata haka kenan idan muka diba zan mu gani malumai sun yi ijma'i akan lalle ita sallar roƙon ruwa mustahabbi ne sai dai Imam Abu Hanifa yana gani lalle ita sallar roƙon ruwa ba sai an zo a ki sallah ba kurum a daga hannu a tara mutane a daga hannu a ayi addu'a ubangiji ya shayar da ku sai dai gaskiya malamai sun yi sabani sun saba ma wannan maganar shi fada mafi inganci shi shine sallar roƙon ruwa mustahabbi ne kuma idan muka diba zan mu gani lalle ana so idan limami ya zo ya fara yin khutuba a cikin ta khutuba ta kasance abu ne wanda yake wanda zai yake kewaye da ku kenan abu ne wanda ya kamata a mana magana amma ma mu magana akan shi kenan a koma ga Allah a roki ubangiji ayi sallah ayi sadaka sannan bayan haka ayi sallah lokacin kamar yanda riwaya take tabbatar mana bayan khutuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi sallah da yayi sallah ya juya rida'in shi yayi sallah juya rida'in shi kuma wannan juya rida'in shi kuma wannan duka yana nuna mana kaskantar da kai ne wurin ubangiji ya ubangiji ka juya mana a halin da muke ciki zuwa ga hali mafi kyau ga wannan shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malamai suka yi bayani shine hikimar canza juya rida'in shi da yayi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda kuma idan muka diba zan mu gani malamai sun dan yi sabani akan mas'alar khutuba ake fara yi ko kuma sallah ake fara yi sai an yi sallah ayi khutuba ko kuma khutuban za a fara yi sannan ayi sallah idan muka diba zan mu gani mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya ce akan ana fara yin sallah sannan ayi khutuba sai dai mazhabin jumhur in malamai daga Shafi'iyya da Hanabila da wa'ansu su sunce akan a'a khutuban za a fara yi sannan ayi sallah kamar yanda wannan riwayar ta Abdullah ibn Asim ta tabbatar mana duk da kasancewa shi Imam Ahmad yana da fada guda uku a karkashin wannan matsalar yake cewa a fara kaddamar da sallah sannan ayi khutuba sannan kuma yayi bayani yace a fara kaddamar da sallah sannan ayi khutuba a fara kaddamar da khutuba sannan ayi sallah kenan aka sun wancan nahari sannan kuma yayi bayani yace a daidaita tsanka idan ka ga dama ka fara yin khutuba kai sallah idan ka ga dama kuma kai sallah sannan kai khutuba kasancewar idan muka dauki malaman nan duk maganganun wanda suke yi akan a an yi sabani ko kaga malami yayi bayani guda biyu yace kaza kuma ya kara wadin aka sun wannan to ka tabbata wai ba asar ran shi bane ba hatta da wannan sabanin da suke yi ba asar ran su bane ba kowa kirdadan gaskiya ne yake yi wannan malaman sun kai martaba ta yin ijtihadi shi ko manzo Allah ya tabbatar mana duk wanda ya ijtihadi ya dace akan ijtihadin shi to yana da lada guda idan yayi kuskure yana da lada guda wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wa'innan malaman sun yi karatu iya karatu sun hada hadisai da suka hada hadisai ga Qur'ani suna da duk wata mas'ala da suke neman ta sai sun karanta in an samu hadisi ya tabbatar eh gashi nan manzo Allah ya yi kaza sai su yi aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata idan muka diba a dukkan su guda hudun nan Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal kowanne ya tabbatar da duk lokacin da aka samu hada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ci karo da hadar shi to a dauki hadar shi a jefa ta baya ayi aiki da hadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatawoyin da suke yi fatawoyi ne idan sun auna eh muna da hadisi kaza sai su yi malumai sahabbai sun yi ijma'i akan shi a ba su yi ijma'i akan shi ba to muna da hadisi kaza wanda yake kusa da wannan sai a dora kiyasi idan babu kiyasi a lokacin nan sai a nemi daga cikin masail daga cikin al-adilla al-mukhtalif fiha wanda malumai suka yi ikhtilafi akan su in mutun yana aiki da wannan adillar to hakika zai yi aiki da ita ya dora mas'alar shi akan ta ya zarce hukunci ya zartar da hukunci idan ya zartar da hukunci za a yi ta tahiyya akan haka duk lokacin da wani hadisi ya zo mai akan abin da yake da sabani akan hadar shi to zai yadda hadar shi ya dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da shi shi sai ya kuke ganin wani lokacin zaka samu kamar Imam Shafi'i zaka same shi da mazhabi guda biyu da kai lokacin yana neman ilimi yana Makka yana Iraq yana Hijaz yana Iraq yana neman ilimi a lokacin nan zaka same shi yayi fatuwoyi da yawa lokacin da ya kaura garin Misra neman ilimi a lokacin nan zaka same su yayi wasu fatuwoyi shi sai yayi aka same shi da mazhabi guda biyu Imam Shafi'i fil qadim lokacin yana rayuwa a nan Hijaz da Iraq sannan Imam Shafi'i fil jadid lokacin da ya dawo garin Misra ya hada ilimi yanzu an zo an zamura yanzu yayi kewaya duk inda ya kamata a samu ilimi an zo to shi sai yayi suke rushewa an su masaloli can wanda bai samu ba hadisi ba akan su ba kuma an riga an yi fatawa akan su wannan malaman duk abinda suka yi hidimu ne mun musu Allah gafarta musu idan sun yi kuskure daidan da suka nema su yi Allah babu Allah ba su ladan su wannan sun yi iyakacin kokari sun da suna daga cikin waɗanda suka nakalo mana wannan addinin wannan masailai na fiqh hay suka zo mana wannan lokacin gashi nan muna aiki da su muke bambance tsankanin hada mafi rinjaye da hada wanda bata da rinjaye idan muka diba kuma hadisin zan mu gani ana so idan mutun ya zo zai yi addu'a ya huskanci alqibla amma dai shi san ya malamai suke bayani suke cewa ana kirdada idan mutum idan yayi addu'ar shi yana mai huskar ta alqibla hakika yana kirdadan samun amsa a wurin ubangijin shi haka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana mana bayani akan bayyanawa wurin karatun sallah kinan ba kamar ba sauran salloli ba kinan zan mu dauke ta kamar sallar idi ko sallar juma'a ko kuma sallar kisfewar rana ana bayyana karatu a cikin ta kuma idan muka diba zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wannan sallar a wajen masallaci kinan wani wuri inda ake yin sallah kinan za a tara mutane a wuri daya anan su yi sallah Allahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi wanda yake na 140 da 148 مالك يكي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلء من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذاك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. wannan hadisin hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabul Istisqa babul istisqa'i fi khutbati al-jum'ati ghayra mustaqbil al-qibla babu wanda yake mana bayani ai ana iya roƙon ruwa lokacin da limami yake kan minbari yana khutba kuma ba yana mai huskantar al-qibla ba idan muka diba juz'i na 2 shahi na 28 hadisi mai lamba ta 1014 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabu Salatul Istisqa babu du'a'i fil istisqa'i babu wanda yake mana bayani akan addu'a da ake yi lokacin da ake neman ruwa kenan addu'a roƙon ruwa juz'i na 3 shahi na 24 hadisi mai lamba ta 897 hadisi ne wanda aka same shi daga Anas bin Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna rajulan dakhala al masjid yawmal jum'a lalle wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a min babin ta daga wata kowa kana nahwa darin qada'i kowar da ya shigo kowa ce wadda take huskantar ko kowa ce ta kusa da wani gida wanda ake ce mai darul qada gida ne na Umar lokacin da Umar ya mutu ana bin shi bashi aka rasa abin da za a nemi za a bayar da wannan bashin sai aka sayi da wannan gidan aka biya bashin shugabanin mummunai shugaban kasa shugaban duniya a lokacin da ya mutu aka nemi abin da za a biya mai bashi aka rasa sai aka sayi da gidan shi to shi sanya aka sanya mai gidan nan darul qada idan muka diba zan mu gani ga wanda suke tahiya wannan haji wanda suka san Madina za su same shi daga bangaren garb idan cikin dan da yake yanzu ya hadi daga cikin ya hadi da masallaci amma dai wanda suke ba da misali sai cewa idan ka diba bangaren garbin masallacin zaka samu anan darul qada yake to dalilin shi aka sanya ma sunan darul qada idan muka diba zan mu gani har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga cikin lokacin da ya shiga cikin rashin lahiyar shi mutuwar shi a lokacin nan manzo Allah ya umurni a liƙe mai kowansu kohohi na cikin masallaci amma dai a da kohohi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kohohi da rashi yawa sai manzo Allah ya bada umurni suddu kullu khalalin suddu kullu babin illa babu Abubakar a liƙe kowace koho a cikin masallaci sai koho Abubakar ita kare za a bari kohon da Abubakar yake zawwa ya shigo malamai suke cewa wannan bayani ne akan lalle wannan introduction ce ta khilafancin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da masallacin yana da kohohi da yawa kenan wannan sai ake gahi ake masallata da kowa wanda take kusa da darul qada kowa ce ta gar yake cewa Anas yake cewa wannan mutumin ya shigo masallaci ta wannan kofa da ya shigo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yakhtub manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana ma mutane khutba فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما wannan mutumin sai huskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye summa qala sannan yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal dukiya ai ta riga ta halaka wanqata'atis subul kuma hanyoyi sun riga sun yanke fad'u Allah yughisna ka roƙin mana Allah Allah samkar mana da ruwan shi nan me yake nihi halakatil amwal lokacin da dabbobi suka rasa abinci me suke yi halaka suke yi mutuwa suke yi kenan nan yana nuna mana lalle dabbobi dukiya ne kuma me ya kawo musu wannan horin da ya kawo hori ne ya kawo duk dabbobin nan suka riga suka mutu wanqata'atis subul kuma hanyoyi duk sun riga sun yanke ba sai da abincin ba hanya za ta san ana abinta ba to ta riga ta yanke babu abinci ya za a yi a sanyo mana abinci hanya tilas ta yanke yake cewa fad'ullaha yughisna ka roƙon mana ubangijin mu ya sabkan mana da ruwan shi qala sai manzo Allah sai yake cewa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadayhi nan take manzo Allah sai ya daga hannayen shi summa qala sannan yace allahumma aghisna ya ubangiji ka sabkan mana da ruwan sama allahumma aghisna ya ubangiji ka sabkan mana da ruwan sama allahumma aghisna ya ubangiji ka sabkar mana da ruwan sama qala anas yake cewa fala wallahi narin tsaye muku da Allah ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza
ban mu ganin wani gizagizai a sama ko wani dan yanki na daga gizagizai alqaza'a shine dan wannan harin da zaka gani kamar gajibare a sama dan hori dan shar haka a sama yace ko shi bisu gani ba gizagizai lokacin da mutumin nan ya shigo masallaci sama babu gizagizai kai ko wani dan yanki haka na daga gizagizai ka daga kace da kai alamu ba mu ganin wannan abu yake cewa ma bainana wa baina sil'in min baitin wal adarin kuma lokacin da muke zamna a cikin masallacin nan ana khutba da mu da dutsen sile da kai wani dutsi na sile yana nan bangaren gabas wanda suke tahiya sun ganshi har yanzu yana nan gehen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan bangaren gabas maso arewa ina tunani sai dai ko a tambaye su ala shi yake cewa tsankanin muna zamna a masallaci da wannan dutsen yace babu wani gida ko kuma babu wata gida kenan babu wani abu wanda ya shafa kance su wannan ne tare tambayi ne kasa ce ga ta nan a shimbude daga nan har dutsen basu ganin komai bara da na a ce a da kai wani gida ya shafa kance su ko a baya da kai wani wanda kai gida gizagizai wanda ya boye yace babu komai a gaban su daga nan har zuwa Jabalus Sil'a dutse ne na sile haka sunan shi Jabalus Sil'a yake cewa qala Anas yake cewa fa tala'at min wara'ihi sahabatu yace a bayan dutsen kurum sai wani gizagizai kurum sai ya huto sai ya kullo bayan wannan dutsen yace muslut tors yace kamar garkuwa wannan wanda ake yi wanda suke yaki da takobi ai da kai garkuwa da ake sanyawa shamaki wanda mutum yake sanyawa ya kare kanshi da bugun mashi ko kuma bugun takobi wannan shine ake kiran shi a tours kenan garkuwa yake cewa wannan gizagizan sai ya kullo ta bayan dutsen nan yace mislu tours kamar misalin garkuwa kenan ita kuma ai garkuwa a kwandina take wuri daya yace to haka misalin haka hadari haka aka gizagizan nan ya taho yake cewa falamma tawassatatis sama yayin da gizagizan nan ya zo tsakiyar sama yace intasharat kurum sai ya heya a sama sai ya hada ko ina da ko ina yace summa antarat sannan yayi ruwa wannan gizagizan me ya kawo haka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kurum daga hannuye Allahumma aqisna Allahumma aqisna Allahumma aqisna yace qala ana sai yake cewa fala wallahi na rantse muku da Allah ma ra'ayna shamsa sabta yace subudu guda mun ga wata ba mun ga ba rana ba kenan yana bayani akan sati guda muka daga waccan juma'a zuwa wannan juma'a ba mun ga rana ba kurmu ruwa ake mana albarkacin mi albarkacin addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ma ra'ayna shamsa sabtan sati guda mun ga ba rana ba qala ana sai yake cewa summa dakhala rajulun min zalikal bab fil jum'atil muqbila sannan wannan mutumin ya sake shigowa masallaci a ranar juma'a mai zawwa kenan an yi abun wannan juma'a mai zawwa wannan mutumin ya sake dawowa masallaci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yakhthub ko manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana tsaye yana khutba kotam kocin waccan zawar da yi yace fastaqbalahu qa'iman sai huskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye fa qala sai yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah halakatil amwal ai dukiya ta riga ta lalace nan me yake nihi idan ruwan idan yayi yawa ni yake ma dabba kashe ta yake shine yace wan qada'ati subul kuma hanyoyi sun riga sun yanyanke maimakon a zo mana da abinci a ci gaba da kasuwanci a ci gaba da fatauci yace hanyoyin masu lalace yanzu ba iya zauwa yace fadu Allah yusikuha anna karoto ubangiji ya rike mana wannan ruwa a lokacin nan miyai qala manzo Anas yake cewa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aidaihi sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya daga hannayen shi summa qala sannan yace allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji can gehen mu ko allahumma hawalaina ya ubangiji gehen mu la alaina ba akan mu ba kenan a hudar da shi da gariruwan mu inda muke a maida shi gehe yake cewa alal akami akan tudu al-akam jam'u akmir kenan tudu kasa wadda take mai tudu akai ruwan can yace wazirabi yace da duwatsu ɗan kanana kenan dutsi wanda yake iya shanye ruwa yace akai shi can yace wa butunul audiya yace kuma da kwarin ruka yace wa manabiti shajar kuma da wurin da wurin da ciyawa suke siki da wurin da ciyawa take hutawa yace nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya adda a kai shi can kenan Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji a me da shi gehenmu ba akan mu ba yace Allahumma alal akami ya ubangiji akan duwa akan tudu wal zirabi da kan duwa tsuyen kanana inda duwa tsan da suke iya shan ruwa yace wa butunul audiya kuma da cikin koranmu yace wa manabiti shajar da inda ciyawa inda itace suke hutawa kenan dashi qala alas yake cewa fa aqla'at nan take yana ƙare addu'a ruwan kurmi ta tsaya yace wa kharajna namshi fil masjidi sai muka huta muna tahiyya a cikin rana bayan hutanmu daga masallaci wa kharajna namshi fi shamsi sai muka huta muna tahiyya a cikin rana mun gani sati akai suna cikin rana hadarin ya hadu akai ruwan ya zuhu akai sati kurum ba su ga rana ba yace sai da mutumin nan ya zuko manzo Allah ya adda sai ga sunan suna cikin masallaci ana hudaba ana ruwa kuma ruwan ya dauke suka huta suna tahiyya a cikin rana wannan yana daga cikin karama ko mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas yake cewa qala shuraika mala yake cewa qala shuraika shuraika yake cewa fa sa'altu Anas ibn Malik sai na tambaye Anas dan Malik ahuwa ar-rajul al-awwal shin wannan mutumin da yazo ya tambaye manzon Allah ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a musu addu'a Allah sai da ruwan nan yace shine mutumin farko wanda yazo ya addu'a a saukar da ruwan Anas yace la adri wallahi ban sani ba amma dai riwaya hadisin tana tabbatar mana wannan mutumin shine ya sake dawowa dan saboda Anas ce mana yayi wannan lokacin summa dakhala rajulun min zalika almasjid duk da kasancewa wannan shi ma da na kira ya kawo shi amma dai wancan mutumin ne wani mutum ne Allahu a'lam almuhim dai an yi kuma manzo kuma ubangiji shi ya karba daga cikin addu'o'in da aka kina idan muka diba zan mu gani mashru'iyyar khutba a tsaye kuma idan a lokacin da ake yin khutba ana iya addu'ar neman ruwa kina imami yana iya khutbar shi ta juma'a ya daga hannu ya roki ubangijinmu ya bamu ruwa haka idan muka diba ana so idan mutum idan zai addu'a ya daga hannayen shi sama kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma idan muka ni ba hadisi zan mu gani lalle da kai tabbacin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da karamar shi wanda suke nuna mana lalle wannan annabin gaskiya ne lalle sakon shi daga wurin ubangiji ne yanzu saboda gashi nan kai tsaye ana amsa addu'a shi ana yi kuma ana fasawa kuma idan muka diba hadisin lalle wajibi ne ga kowa da kowa ya tashi ya kama sababi lokacin da yake neman arziki kada ya zamana idan muka diba wannan mutumin zawaye kada ya ce a ya dogara da ubangiji ai mun gani wannan mutumin bai zamana a garin su ba ya roki ubangiji bai ce a bai zamana a garin su ba yace kurum amma he da ya tako ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamana ka roƙon mana ubangijin mu kenan arziki ne ya nema kuma wannan arzikin ba a so ga mutum ya takaita kurum ya ce a bari in zamana abinda ubangiji ya arzuta ni in koma randan tsakar daki sai an kawo an zuba mata kamar yanda Umar yake ya tarro sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci yace ko ai tashi ta yi me kasuwa ya tai me aikin da ko ya tai yayi suka ce a mun dogara da ubangiji ubangijin mu zai ciyar da su yace to wallahi tallahi da kudi ba ku gani sama ta taba ruwan zinariya ko kuma azurwa kowa he ya tahiya ne ba ubangijin shi dogaran ka shine ka huta kade ba kamar yanda malam Bahaushe kakanni suke cewa Allah ma cewa ya tashi in taya ka amma dai babu wannan a cikin alqur'ani sannan idan muka diba zan mu gani mustahabbancin neman addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake raye idan kuma muka diba a yanzu kana iya neman addu'a tawassali ga wani ya ka nemi addu'a shi kamar yanda Ibn Taymiyyah yake bayani yake cewa ai irin wannan kamar tawassali ga addu'a wani tana kasuwa kashi uku da kai daya na harkon su shine mutun ya nema ga wani mutun wanda yana tunanin ya yi shi a wurin ubangiji ya nema ya mai addu'a don ubangiji ya karba ya biya mai bukatun shi kana tunanin wane ya yi ka kusanci da Ubangiji, ka tabbatar ke wane ya yi ka kusanci da Ubangiji, ka tafi ka neme shi wane, ka taya ni da addu'a, ina da matsala kaza, ina bukata kaza, a wurin Ubangiji na Allah kama muni. Kai ma ba a ce kai ma ka zauna ba kakkayin ba, dukkan ku yi Ubangiji ya kama muku ya biya muku bukatunku. Sannan na biyu yake cewa ka yi tawassali ga wani aiki, aiki na kwarai wanda ka yi. Misali, ka tafi ka ba da sadaka ne, ka zo kana da wata bukata, wannan sadakar da ka bada ka dawo ka yi sallah, ko kuma ka dawo ka daga Ubangiji, ya Ubangiji wannan ilimin da na ba ma wannan almajirin dalilin ta Ubangiji ka biya mini bukata ta kaza, wannan shi ma ya dace a shari'ance. Sannan na ukun su wanda shi kuma Ubangiji ya riga ya haramta mana shi kuma ana sanya shi daga cikin shirka, shine mutun ya yi tawassali ga girman wani wanda shi ma gashi nan sawa'un araye yake ko kuma a mace yake, a wani ne ko shehu ne ko wali ne, ka ce a ya shehu yi mini, ya sawa'un araye yake ko kuma a mace yake, in dai ba a gaba da gaba ba kuke bari shi ba, a shehu me ko mini kaza, yana iya ya me ko maka, wannan babu shi, babu lahi akan shi, aga za maka ne, amma dai bai nan ka ce kaza, to wannan tsantsabar ya shirka ce, sawa'un araye yake ko kuma a mace yake, wannan shi shine malamai wanda suka hana. Kenan bai yiwa tawassali idan za ka yi sai dai ka yi shi da ko aikin ka na kirki ko kuma ka yi tawassali ga addu'ar wani na kirki, kamar yanda lokacin Umar, lokacin da suka rasa ruwa suka huta bayan gari suka kirayi dan shi Al-Abbas, suka ce idan Allah ya shiga gaba yayi addu'a, suka yi tawassali ga dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah biya musu bukatunsu kuma Allah ya saukar musu ruwa. Kenan ana iya tawassali ga mutun na kirki ya muku addu'a, Allah biya muku bukatunku, ko kuma da wani aiki na kirki, amma dai shi dayan na karshen shi shine wanda haramun aka riga yi qat'an aka haramta shi. Bai yiwa mutum ya yi tawassali ga wani wanda baya nan ko kuma sawa'un araye yake ko a mace yake, to duk wanda ya haka hakika ya yi shirka, ya warware la ilaha illallah ya yi, sai ya koma ya jaddada ta. Wallahu ta'ala a'lam. Zan mu tsaya daga nan, kina abin da muka wada daidai, Allah ba mu ladan shi, kuskuren da muka yi Allah gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya wannan zaman da muka yi ya kasance zama ne hagobe a ranar tashin kiyama a cikin aljannar shi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.